بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. bayan haka ƴan uwa, ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, wanda cikin kaddara wassa da amincewarsa ya hada fuskokinmu a wannan safiya ta Alhamis. A yau muna 16 ga watan Rabi'ul Awwal, hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina, tana da shekara 1446, wanda yake daidai da 19 ga watan 9 shekara ta 2024 miladiya. Wannan shine darasinmu na 14 a cikin wannan littafi na Al-Mi'atun Nasawiyya min al-Ahadithin Nabawiyya, wallafar fadilatu Sheikh Salih ibn Abdullah al-Assaf, Allah madaukakin sarki ya mishi rahama. A wannan majalisi mai albarka a nan gidan Prime Minister Sa Abubakar Tafawa Balewa da ke nan titin Kofar Ran a nan cikin garin Bauchi, Allah ta'ala ya gafarta wa Sa Abubakar Tafawa Balewa, Allah ya saka makwancinsa, Allah ya sa aljanna ta zama koma a gare shi. Darasinmu na satin da ya wuce mun tsaya kan hadisi na 20, haka ne ku? Mun tsaya kan hadisi na 20, hadisin Anas dan Malik, Allah ya kare da a gare shi, da yace Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya wuce wata mata tana kuka a bakin wani kabari, sai ce da ita baiwar Allah, ki ji tsoron Allah ki yi hakuri. Budar bakinta sai ta ce tafi ka bani waje, domin abin da yasa har kace na yi hakuri saboda abin da ya same ni bai same ka bane. Amma a lokacin bata san cewa da Annabi sallallahu alaihi wasallama take magana ba. Da haka Anas yake cewa daga baya sai aka ce mata, ai wannan da yazo yace ki yi hakuri kika kore shi, to ai manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama. Da haka cikin gaggawa ta taho inda Annabi sallallahu alaihi wasallama, tace da shi, ai ban san ka bane, shi yasa dazu na fadi wancan maganar. Annabi sallallahu alaihi wasallama yace da ita, innamas sabru inda sadimatil ula, hakuri ana yin shi ne a lokacin bugu na farko na musiba. Lokacin da musiba ta faru a karan farko, to a lokacin ne in mutum yayi hakuri, hakurin yake samun shiga wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala ya samu dace. Za mu tashi kan hadisi na 21, al-hadithul hadi wal 20, an abi buldata ibn abi musa al-ash'ari radiyallahu anhuma qala, waji'a abu musa waj'an shadidan fa ghushiya alayhi wa ra'suhu fi hijr imra'atin min ahli فلم يستطع أن يرد عليها شيئا فلما أفاق قال أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. متفق عليه. الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة من السلق وهو الصياح والولولة، والحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة ويمكن أن يقاس عليها بالمقابل هو من يمتنع عن حلق شعر رأسه المعتاد عند المصيبة والشاقة التي تشق ثيابها عند المصيبة. ما لنك تشيوى عن أبي بلدة بن أبي موسى الأشعري an karbo daga Abu Burda dan gidan Abu Musa al-Ash'ari kala yake cewa radiyallahu anhuma Allah ya kare da a gare su kala yake cewa waji'a Abu Musa waj'an shadidan yace babana Abu Musa al-Ash'ari Abdullahi ibn Qais al-Ash'ari kenan yayi rashin lafiya mai tsanani yayi wani zazzabi mai tsanani fa gushi alai sai ya dinga suma saboda tsabin tsananin ciwo da zafi na zazzabi wa ra'suhu fi hijr imra'atin min ahlihi yana kwance ta waje kansa kuma yana cikin ɗakin wata daga cikin matansa ainihin jikinsa na daga waje sannan kansa kuma yana cikin ɗaki imana ya kwanta ta waje ya kuma sanya kansa ko akan filo ko wani abu mai kama da haka a cikin ɗaki falam yastati an yarudda alaiha shay'an a lokacin da yake wannan ciwon duk abin da ta yi baya iya maida mata multani saboda yana cikin ciwo mai tsanani yana cikin ciwo mai zafi falamma afaqa qala lokacin da ya warke ya farfado daga wannan suman da yayi sai ya ce ana bari'un mimman bari'a minhu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda annabi yayi baran da shi to ni ma bani ba shi إن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ياي برنبرن يا جالي سكانن سدوات أنم متاني غداؤك الصالقة والحالقة والشاقة شيني مالن سيكاومن بيان سيتي الصالقة نفركوكينا التي ترفع صوتها عند المصيبة As-saliqa ita ce wadda in musiba ta samu sai ta dinga daga murya tana na shiga uku na lalace to ne ita ce as-saliqa min as-silqi wa huwa as-siyahu wal walwala daga as-silq shine ihu kenan daga murya tara ayi ihu to wannan shine ake kira da as-saliqa to duk wanda take haka in musiba ta samu to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace babu ni babu ita da ka Abu Musa al-Ash'ari ma yace ni ma babu ni babu duk wacce take wannan aikin kenan lokacin da yake kwance bai da lafiya wannan matar ta su tayi ta daga murya kenan tayi ta ihu da ka yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ja layi tsakanin shi da mai wannan dabi'a nabi yace al-haliqa ita ce allati tahliqu sha'raha 'inda al-musiba ita ce wanda in musiba ta faru sai ta dinga fuskan gashin kanta tana cire gashin kanta wai saboda wai musiban ta yi tsanani ta ma fita a hayyacinta tana ta jan gashin kanta tana cirewa sai ce wa yumkinu an yuqasa alaiha bil muqabil yana yuwa ayi qiyasi ayi muqabalanta da wa huwa man yamtani'u an hilqi sha'rihi sha'r ra'sihi al mu'tad 'inda al musiba akwai kuma wanda shi kuma idan musiba ta samu to gashin kansa na gaban kansa to ba zai aske shi ba haka ko ya je aski to zai aske duka sauran amma banda wanda ya taso a gaba saboda wai ya nuna ma jama'a cewa fa yana cikin bala'i yana cikin musiba ita wancan in ta shiga musiba fuske gashin take yi shi ko wannan sai ya aske wani bangare ya bar wani bangare dalilin me wai alama ce ta cewa wannan mutumin yana cikin musiba a yau washaqa ashaqa allati tashqu thiyabaha 'inda almusiba ita ce wacce take yaga tufafinta in ta shiga musiba wai saboda ta shiga bala'i ta ma fita daga hayyacinta bata san me take ciki ba shine sai ta kama tufafin nata ta yi ta yagawa ta ja ta yaga wai saboda ni wai saboda a gane alama ba cewa wacce fita na cikin bala'i to wannan dabi'u guda uku annabi sallallahu alaihi wasallam ya fadi a wani hadisi yana cewa laysa minna man daraba al-hududa wa shaqqa al-juyuba wa da'a bid'awal jahiliya. Annabi ya ce bayi tare da mu, babu mu babu shi, baya cikin mu duniya da lahira. Wane? Man darabal hudud, duk wanda in musiba ta same shi to sai yayi tamarin fuskansa, yayi tamarin fuskansa. Wai saboda me? Wai saboda a gane alaman cewa ya shiga bala'i, ya fita a hayyacinsa, sai marin fuska yake yi. Shine man darabal hudud ko mallaqamal hudud a wata riwaya. Sai ce wa shaqqal juyub, ko ya dinga yaga tufafinsa, ta dinga yaga tufafinta. Ita ce ashaqqa, wacce take jan tufafi ta yaga a lokacin da aka shiga cikin musiba. Wa da'a bid'awal jahiliya, da kuma wacce take ihu da kururuwa irin na jahiliya, ko kuma ta dinga wato ainihin da'awa irin ta jahiliya, dinga kira irin na jahiliya. Shine as-saliqa, wanda take daga murya tana ihu, tana hayagaga, tana na shiga uku na lalace. To wannan babu ba ta tare da mu. To wannan matar Abu Musa al-Ash'ari yaga tayi wa'annan abubuwa, daga sai yace to ki ji duk wanda Annabi yace ba shi ba ni ba shi, to ni ma babu ni babu shi. Saboda haka yayi rashin lafiya, yana ta suma, yana dawowa, ya suma ya dawo. Me yasa Allah ta yi wannan ihu? Duk tsoron me? Kar ya mutu. Shine abin tsoron. Kar ya mutu. To ita mutuwa kuma musiba ce. To in mutuwa ta faru, abinda ake so shine alladhina idza asabatu musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saboda mutuwar ita ma musiba ce. Da Allah ya faɗa in antum darabtum fil ardi fa asabatkum musibatul maut. Musiba ce mutuwa. Daka yadda in an yi hatsari ko an yi asara ko jari ya karye ko an samu matsala a waje, za a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To haka ake fadi a lokacin me? A lokacin mutuwa. Idan an ga mutum mutuwa ta zo masa kafin ya mutu, ba ihu ake yi ba, yana rashin lafiya, an ga alamun ga mutuwa wata kilta bayyana a fuskansa, ba jijjiga shi ake ana wa na karka tafi ba, a wannan ba zai hana shi tafiya ba, din Allah ma da kanshi ya faɗa falawla idza balagatil hulqu wa antum hina idhin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun. Allah ya ce falawla idza balagatil hulqu, wai me yasa idan ran mutun ya iso makogaro, gashi nan mahaifi ne ko mahaifiya ko mata ko miji ko da ko ya ko ma dai duk wani wanda ake son shi, ga rainan ya iso makogaro zai fita. Allah ya ce wa antum hina idhin tanzuru, gashi nan kuna kallon shi a haka za ku ga yana ta juyi ya je can amma ba yanda kuka iya. Wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun, Allah ya ce a lokacin mun fi kusanci zuwa gare shi sama da ku, amma ba ku gani. Sai Allah ya ce falawla in kuntum ghayra madinin, in kuna tsammanin cewa in kun mutu ba za a tare ku a yi muku sakamako ba, to talji'unaha in kuntum sadikin, wannan ran da ya mutu ku dawo da shi in kun isa, ku dawo da shi. Taka lokacin da mutum ya iso wannan matakin, in har da gaske mutuwan zai yi, to ai ba ku isa na shi mutuwa ba, da ihunku da hayaniya da cewa wani dan Allah karka tafi, wacce dan Allah karki mutu, ana jijjiga shi ka yi hakuri karka mutu, kuna jijjiga shi tun yana motsi sai ku ji ya saje ga ya sake jiki, ya gama kenan shi. Saboda haka wannan ba zai hana shi mutuwa ba. Ihun da za a yi na tunanin mai karya mutu, to koda a ce ba a yi ihu ba, in ajalinsa bai yi ba, ba zai mutu ba. Koda ko an yi ihu, in ajalinsa ya yi, ba za a fasa ɗaukar ransa ba. Mala'ika ba zai zo ɗaukar ransa ya koma saboda ya same ku duka kuna kuka ba. Mala'ika ba zai haka ba. Duk ya zo ya same ku kuna ihu, kun taru kun kewaye shi ba lafiya, kuna son shi, wannan ba shi zai hana shi kuma ya ɗauke shi ba. Wannan ba zai hana shi ya ɗauke shi ba. Haka shi yasa Allah ya tabbatar mana cewa in rai ya riga ya iso wannan matakin, to ba wanda ya isa mai da shi. Haka in lokaci, in an ga alamun lokaci ya zuma mutum, ba ihu ake masa ba. Abinda ake masa shine laƙana masa kalmar la ilaha illallah. kowa da yake wajen ya dauka ana ta maimaita la ilaha illallah fadin dun kuna ta maimaita la ilaha illallah ba wai tura shi kuke ya mutu lokacin sa bai ba a fatan dacewa ake mishi saboda kan Allah ya ga dama sai ya tada shi in ya ga dama kuma ya dauke shi wannan duka ganin daman ubangiji ne in ya ga dama gashi ya kai makura wajen ciwo mai tsanani da ya ci a ce ya mutu sai Allah ya warkar da shi ta kara mai shekaru 10 anan gaba sai dan zami zami wa kai fadi ya mutu shikenan an gama kaka lakana masa la ilaha illallah ake ba ihu ba dama musamman masu wannan aikin su ne mata galibi ko wankin gawa aka je sai an yi rigima da mata wata fa mun zo an gama wanke shi an sa shi a cikin sitirinsa wai a bude mishi ita ta masa addu'a eh tana ta kuka a bude mishi ita ta mar addu'a sai akaramakin laki addu'a daga cin Allah yana ji Allah yana ji yanzu ta zo ta zauna akan shi aka bude mata kallon fuskar shi ta fadi ta suba to da tsaya daga can ta yi mishi addu'a to yanzu aka tara mata aka ce ku je ku masa wankan gawa fa masu karfin zuciya na gaske kenan to amma wannan a tsaya a yi ta ihu a yi ta kuka a yi ta masifa a yi ta kaza wasu ka ji ana ka tafi lokacin da muke bukatan ka to kuna bukatan sa sai fasa amsa kiran Allah dan kuna bukatan shi wannan kuma kalmomi ne irin na kafirai na ce wani sai da ya fara hawa rayuwa tukunna sai gangara saboda haka Bahaushe ya gaskiya da ya ce Allah bai barin wani dan wani saboda haka lokaci ya riga ya yi haka zai tafi to in an tabbatar da kuma cewa ya mutu to nan ma kuma shi ma kuma ba ihu ake yi ba addu'a ake tsayawa addu'a ake yi a yi ma mutum addu'a ba ihu za a masa ba tunda kafin ya mutu ihun ku bai hana shi tafiya ba to in ya tafi ihun zai dawo da shi ihun ba zai dawo da shi ba saboda haka tunda ya riga ya tafi Allah ya riga ya turo an dauke shi yanzu abin da ya rage shine a yi mishi addu'a duk wanda ya mutu yanzu ba kuka yake bukata ba ba daga murya yake bukata ba bugun kilji yake bukata ba ya ga tufafi yake bukata ba ba mun shiga uku mun lalace yake bukata ba a'a abin da yake bukata daga wajen ku shine addu'a shine abin da yake bukata daga gun ku addu'a Annabi sallallahu alaihi wasallam abin da yake fadi kenan istaghfiru li akhikum wasalu lahu tathbita fa innahu al'ana yus'al abinda annabi yake cewa kenan ku roka ma dan uwan ku gafara ku roka masa tabbatan furici a yayin da ake masa tambaya domin a halin yanzu Allah yana nan ya turo mala'iku suna tambayan shi to a daidai wannan lokacin ku yana bukatar ku roka masa Allah ne Allah ya sa tambayan da za a yi masa ya samu damar amsawa abun da yake bukata kenan to ihu da hayaniya zai amfanar a wajen ba zai amfanar ba fadin cewa wato wane ya tafi ko wacce ta tafi a lokacin da ake bukatar ta ta bar yaya iri kaza ta bar wane ne da wane ne iri kaza duk yawan yayan da ta bari in lokacin ta yayi Allah ba zai fasa daukan ta saboda lokacin saboda wasu yaya ba Allah ba zai fasa ba daka musiba in ta faru ba hayaniya ake ba ihu ake yi ba annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa yace akwai wasu ɗabi'u guda biyu cikin mutanen jahiliya ta shigo cikin al'umman nan kuma har a ta da kiyama ba za su bari ba daga ciki yace akwai anniyaha shine kukan mutuwa kuka irin na kururuwa irin na mun shiga uku mun lalace wannan al'ada ce ta mutanen jahiliya su wannan har haya ake daukan mutum dauko mace wannan ita ce ita sana'ar ta kenan in an yi mutuwa saboda tana da katan murya ta kuma iya kuka haka ita hanyar cin abincin da kenan ga ko ita kullun addu'a za ta yi tai Allah ya sa aita mutuwa saboda in bai mutuwa ba ita ba za ta samu abinci ba kamar bisa da likafani ne ina ka daina mutuwa shi kuma abincinsa ya kare yayi daga shi dai ba zai ce Allah ya sa a mutu ba ba kuma zai ce kur Allah ya kawo ciniki ba daga za a yi ta mutuwa yana sayarwa ran da ya mutu shi ma a dauka a sa masa to saboda haka wannan dabi'a ce ta jahiliya har akwai ahadisi hadisi wanda za mu ji shi a can gaba insha Allah lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo ya yi wa mata mubaya'a cikin abin da ya sanya musu sharadi yace banda anniyaha banda kukan mutuwa na kururuwa wata mata ta ce ya rasulullah akwai wata ƴar uwa ta a jahiliya kafin musulunci tana bi na bashi wai ma'ana shine in an yi mutuwa a gidanmu za ku tattaro duka danginku ku zo ku taru a gidan ku taya mu kukan mutuwa haka nan bashi ne kuma yanzu akan ku ran da aka yi mutuwa a gidanmu kuma za ku taso daka tace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wacce tana bi na bashi da kukan mutuwa ni abinda nake so shine ka bani dama gabanin in maka mubaya'a in je in biya ta wannan bashi da take bi na daka bashi ne ake dauka bashi ne ake ci gurgurdan yadda kuka zo kuka taro a gidan wasu in sun mutu gurgurdan kuma yadda za a zo a taro a gidajen ku a sanya bakaken kaya a yi ta ihu ana kururuwa wannan shi ne abin da ya salsala a cikin al'umma har ya shigo zuwa ga ayyukan da 'yan shi'a suke yi na fitowa zagaye akan cewa suna bakin cikin ranar mutuwar Sayyiduna Hussein radiyallahu ta'ala an wannan shi ne abin da har ya shigo cikinsu a sanya bakaken kaya a tare ma mutane hanya ana ihu akan hanya ana muwai ana bakin ciki na mutuwar Hussein bayan kuma wato wasu irin karkatattun mutane ne da suke daukan kowa haka yake irinsu su suka kashe Hussein su kuma fito suna bakin cikin mutuwansa ba wani wanda ya kashe shi in ba su ba su ne suka kashe shi su suka kashe babansa Ali suka kashe Husaini suka kashe Al-Hasan suka kashe Sayyidina Uthman duka su ne wanda ya kashe Sayyidina Umar ba Yahude a wajen yan Shi'a shuja'a suke kiran shi da jarumi yayi aikin jarumta saboda ya samu Umar yana jin sallah ya caka masa wuka ya kashe shi a wajen su wannan baba ne shi jarumi ne shi wannan hero ne su a wajen su saboda ya musu wannan aikin saboda shedan bayin Umar yana nan bai samu sakat balle kuma yaron sa dan Shi'a a dan Shi'a dan Shi'a ga yaron shedan ne yayi to mai gidansa ma bai samu sakatin Umar na wajen balle shi to dole su yi murna da mutuwar wa da mutuwar Umar bin Khattab to musulunci yana da sharadi shine babu wani abun da aka shar'anta a musulunci na murna na zagayowar ranar haihuwa ko murna na zagayowar ranar mutuwa wannan duka yahudanci ne a musulunci ba wani abu da ake kiran shi wai anniversary wannan babu shi wannan yahudancin yanzu ya shigo har cikin musulmai in an yi aure shekara ta zagayo sai a sa ayi wai da ayi wani anniversary wannan za a yi murna yanzu auren mu ya cika shekara daya in ta sake zagayowa a sake wannan yahudanci ne yahudanci ne wannan wannan babu shi a addinin musulunci ko kuma a sa ma yaro yau an haife shi ranar 19 ga watan 9 2024 in ta zagayo shekara yanzu shekaransa daya za a yi masa birthday za a zo a tara dangi dangin uwa da dangin uba a kawo cake a dauko wuka a sa a rike hannunsa a bashi yana yankawa saboda rashin lissafi duk wannan babu shi a musulunci, duk wannan babu shi a musulunci, rashin lissafi ne. In Allah ya ɗeba ma mutum shekara 70, to shi yanzu yana lissafi yanzu shekaransa 65, Allah kuma yana lissafi saura 5. Daka in shekara ta zagayo shi ya ƙara ɗaya, Allah ya sake rage ɗaya. To daka shi yana murnan shekarun sun ƙaru, mala'ikan mutuwa kuma yana ƙara kusowa matsowa kusa da shi, shi kuma yana murna wa shekarun sun ƙaru. Daka ya shiga shekaran da zai mutu a daidai lokacin bai iya karatun Alkur'ani ba, bai iya sallah mai kyau ba, ya cinye haƙoƙin mutane ga basu suka burjik akan shi. A daidai wannan lokacin kuma yana murna wai ya cika shekaru 69, ya cika shekara 70. Yaro yanzu ya taso shekaransa 7-8, ko sallah iyayensa ba su nuna masa ba, bai iya sallah ba, bai iya karatun Qur'ani ba, ba karatun addini kwata-kwata a tsarin rayuwar. An ɗaura shi akan wani table, ba yana ɗaura ya ɗauki, ya ɗauki wuka ya yanko keke yana ɗaga ma jama'a, wai su ga cewa yau shekaransa 8. Wannan yaron bai sa iyaye ba, shekaran shi 8 ana sa shi yayi murna. To shi musulunci bai zo mana da wani tsari na wani abu wai shi sunan shi wai murna na zagayowar shekara kaza. Iya abinda musulunci ya sani shine Idi, yake yin shekara shekara Idi. Bayan nan babu wani ran da aka ce wai an ware shi, wai wannan rana ne zalla na farin ciki, ko kuma an ware wani rana wai shi na bakin ciki ne, wannan babu shi a addini, babu shi a addini. To shi yasa tun daga ranar mutuwar, tun daga ranar mutuwar ba a wannan ihu. To ballantana har a ce wai an rike, wai wannan ranar din ta zagayowa ne ya cika shekara da mutuwa, za a taru a yi kuka, a yi bakin ciki, a sanya bakaken kaya, a yi wane ne, wannan babu shi a cikin addini, wannan babu shi a cikin addini. Balle hatta kai ga abu ya yi sansala a fito kan titi, a yi ta yawo a kan titi, ana yayyanka jiki, shine duka irin wannan da muke ji a hadisin nan. Ana sanya bakaken kaya, ana yawo a kan titi, wai ana bakin cikin mutuwar wani. Bayan kuma menene ya haɗa su, su ɗan Shi'a da Husaini, shine saboda ya auri 'yar gidan Kisra, shugaban Yahudawa, shine iya dalili. Amma in ba haka ba, ai ranar 12 ga watan Rabi'ul Awwal shine ran da annabi ya rasu, to da ba murnan haihuwa ya kamata a yi ba, bakin cikin mutuwa ya kamata a yi, bakin cikin mutuwa ya kamata, ya kamata su fito su yi ihu su yi bakin ciki, cewa me, cewa annabi ya rasu. Amma saboda babu annabin a gabansu, su kuma waɗancan sai suka wuce iyaka wajen murnan wai haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, su ma sai suka wuce iyaka, wannan shi ma babu shi a addini. Murnan haihuwar annabi guda ɗaya ake, shine azumiran litinin, shine azumiran litinin, wannan maulidin annabi kenan, azumiran litinin. To amma shi wannan saboda akwai yunwa kuma babu gwangwajewa shi a cikinsa, sannan kuma in kayi shi tsakaninka da Allah ne ba wanda ya san kayi, to shi wannan ba za a yi ba. Amma shi wannan saboda akwai cashewa, akwai holewa, akwai gwangwajewa, za a fito a cakuɗa maza da mata, a yi kala-kalar rawa yadda aka ga dama, irin yadda ake yi a wajen biki. Wannan su fito su yi rawa iri kaza, wannan su fito su yi rawa iri kaza, wannan su fito su yi rawa iri kaza. A hakan nan kuma wai duk wannan abun, wai wai wannan abun wai na annabi ne. Ko da ba annabi ba, mutum mai kima da daraja a kallo waɗannan fasikan a jingina masa su, mutuncinsa ya zube. A jingina mai waɗannan fasikan wanda annabi da kansa ya ce duk inda kuka gansu ku ce Allah ya tsine muku albarka. Tsine musu ibada ce mai lada, kuma a jingina su ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. A hada wannan abun a ce wai wannan wannan wai shine addinin musulunci, wannan shine alamar son annabi tsinannu. Waƙoƙin arna, waƙoƙin ƴan dirama, ƴan nanaye, ƴan madugo ana yawo da su, waƙoƙin fasikai ƴan TikTok ana yawo da su a cikin gari, wannan wai duka masoya manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama. Duk wani mutum mai hankali bayi cikin wannan abu, daga ƴan wiwi ne sai ƴan shaye-shaye sai matan banza masu son yawo, iya su kadai ne duk wani wanda ya kai babba kuma a tafiyar mai karantarwa mai wa'azi shi yana gida, yana gida. Ƴaƴan talakawa ne su ne akan titi, haka shi ba sai ya fita ba. Amma duk wanda kuma yace kar a fita bai san annabi, amma shi ba sai ya fita ba. Duk wanda bai fito ba kuma bai san annabi, to shi kuma me yake nan? Ai ya kamata da gaske in za a yi maulidi da gaske, tunda mu alhamdulillah musamman nan Bauchi ogan su kwata-kwatan na nan, kamata yayi aje ajero ƴaƴansa guda 10 ko 20 da kowa ya ɗeba tawaga a kama hanya daga Inkil har Huntun Dada. Shiga gaba muje, to mun tabbatar cewa da gaske wannan shine san annabi. Amma duk wani sheyi da wani maulana da wani ya sayyadi da ƴaƴansa da matansa duka suna gida, sai muridai talakawa su ne a rana, ga yunwa, ga ranan bala'i, ga zunubin masifa, ga tsinuwan Allah, su kuma duka sauransu suna gida. Na ga wani a cikinsu yayi wani a cikin masu kira zuwa gare su, yayi magana cikin abin da yayi a ranar da suke yi a daidai lokacin masu hayaniya suna can suna yi. Sai gan shi kuma a Facebook yana karatu live cewa yanzu ya je ya fita a mota ya ga yanda ake yi, wane ne yanzu kuma ya dawo cikin AC ya hawo Facebook yana surutu. Ai bai kamata a same shi a Facebook ba, ya kamata ne a same shi ya haukace, ya fita ya hargitse, haka ya kamata a same shi, abinda ya kamata a same shi kenan. To amma ba ra'ayi haka ba, a samu wata ƴar talaka a ɗaura ta a saman pickup tana tafiya wai ta sayyada ce. Haba jama'a, sayyada ba matsayi bane mai girma haka ce. To ya kamata matar shehi tafi kowa matsayi ai, ita ya kamata a ganta a saman pickup tana ɗaga ma mutane hannu. Amma ya samu wata ƴar talakawa wanda ba a san da zamanta ba, ba a san da zaman iyayenta ba, sai a ɗaura ta akan pickup ta yi ta yawo rana, yayi ta dukanta, a sanya mata manya-manyan spiku su toshe mata kunni, a ɗaura mata alkyabba ta fito wai ita wai sunanta mai wai ta sayyada ce ita, wannan wai ita wai ta ga annabi ne ƙiri da muzu. To yanzu su matan shehu nan ba su ganin annabi sai matan ƴar talaka, wannan wani irin lissabi ne? To wannan abu ne wanda fa kwata-kwata babu shi a addini. Duk kuma yadda mutum ya ƙi gaskiya, ko da ya ce wannan abin asalin shi akwai shi a addini, dole ya gamsu cewa yadda ake yin shi yanzu ba addini bane. Ba addini bane. Yadda ake yin shi yanzu ba addini bane. Musulunci ya karantar da mace in za ta fita ta rufe jikinta ta sutilce jikinta kirif. Amma kin fito wai ke masoyiyar annabi ce. Kin fito tsirara, wannan ke mawata wagar manzon Allah ce. To irin waɗannan ya kamata a saurara. To ya kamata mu dinga fahimtar cewa shi abin da yake da alaka da aqida ba a sassauci a kansa. Duk abin da yake da alaka da addini da aqida da tauhidi ba a sassauci a kan shi. Duk inda aka je wannan na farko shine koda ba komai ba wani duk lamuran fasikanci duk babu su. Duk wajen taron nan bai tsaftatuwa daga kalmomin shirka. A dauki kalmomi na haƙoƙin Ubangiji a jingina mu Annabi sallallahu alaihi wasallama, ko a ba mu wani cikin malamai ko shehunnai, hakan bai tsaftatuwa. Wannan shirka ce. Wannan shi kadai ya isa ya rusa duk ibada duk girmansa. Na biyu shine asalinsa, tushensa, shi kanshi asalin tushensa bid'a ce. Shi kanshi asalinsa babu shi a cikin musulunci. Ya ka zo aka ce me hujjan annabi ya yi ajimi litinin da alhamis, za mu ce akwai hadisi a cikin Bukhari da Muslim, ingantattun hadisai annabi ya ce an tambaye shi me yasa kake azumi ran litinin yace ran da aka haife ni kenan ran da kuma aka fara mun wahayi a cikin sa me yasa kake azumi ran alhamis yace ana kai ayyukan bayi ran zuwa ga Allah ran alhamis haka ina so aiki na isa zuwa ga Allah ina azumi wannan hujja a fili a bayyana a fili amma ka ce shi wannan abun me hujjar sa to shi wannan hujjar sa daban da zai fada na wannan daban na wannan daban na wannan daban sannan shi kanshi azumin da ake litinin da alamis ko ina in kaje ana daukan azumi ne daga fitowan alfijir zuwa ne zuwa faduwar rana ba ci ba sha ba saduwa duka azumi iri ɗaya ne amma shi wannan ba addini bane na Gombe daban na Bauchi daban na Jos daban in Kano nasu daban in Kaduna nasu daban in ka tsallaka Niger nasu daban Morocco Ghana duk inda kaje nasu daban saboda me kowa suna yi ne gurgurdan yadda wayewansu ya nuna musu to ina ka taba yin addini haka a ce gurgurdan wayewanku gurgurdan yadda naku zai ci gaba ai da yanzu sallan asuban mu ai ya huce raka a biyu ai da yanzu mun yi gaba sannan shi azumin litinin da alhamis da yake addini ne shekara 1400 ake yin zari yau bai ragu ba bai karu ba amma shi wannan fa shekaru suna ƙara gaba wayewan duniya tana ƙara yawa shi kuma yana ƙara lalacewa saboda babu shi to musulunci bai gamsu da wani abu wai a ce wai an ware wata rana guda wai ta murna ta haihuwa ko kuma wannan ranar wai rana ce ta bakin cikin mutuwar wani wannan shine ka'ida shi yasa lokacin da rana ta yi husufi a ranan da dan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu sai mutane suka yi ta cewa kai lallai wannan dan gidan annabi babban mutum ne jibi saboda mutuwansa har rana ma ta yi rashin lafiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da su a'a inna shamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yanqasifani li mauti ahadin wala li hayatihi yace kun ga rana da wata ayoyi ne guda biyu daga cikin ayoyin Allah dan wani ya rayu ba sa kusufi dan wani ya mutu ba sa kusufi daka bai da alaka da mutuwar Ibrahim Allah ne ya kaddara yau zai mutu ya kuma kaddara rana za ta yi kusufi yau to inda a ce annabi ya tafi aka eh to ai yaron dan gidan annabi ai babban mutum ne to da shikenan ce duk ran da rana ta yi kusufi abu to ai bakin ciki saboda me ya dace da ranan da dan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu amma babu wannan babu wannan to shi yasa duk wanda zai fito wannan sai dai ya yi shi bisa manufa eh su masu bakin cikin ranar mutuwar Husaini ya kamata su fara da in ma ba su fara da bakin cikin mutuwar annabi ba sallallahu alaihi wasallam ya kamata su fara da bakin cikin mutuwar mahaifinsa ai shi ma kashe shi akai sayyidina Ali kashe shi akai to ya kamata su fara da shi ya kamata su yi bakin cikin ranar mutuwar mahaifiyar Husaini Fatima ba ita ta kawo shi duniya ba ba ita sun ce suna son ta ba to me yasa ba za su yi nasu ba saboda kamar yadda na faɗa mana shi Husaini saboda alakansa da me da wancan shugaban Yahudawa saboda ya auri ƴar gidansu wannan ita ce alakarsu su kuma masu mullan haihuwa ya kamata in an gama na annabi a biyo kan khulafa'ur rashidin din nan a fara murnar ranar haihuwansu a biyo asharatul mubashiruna bil janna a biyo kaza to amma da aka yi da aka ce an yi na annabi sai aka tsallake duka wannan sai aka tokan wanda aka haife shi shekara ta 1150 bayan hijira duk wayancin da suke tsakanin annabi da wannan dubba su kai a murnar haihuwansu ba sai wannan shi to menene dalilin shine na annabin ma da ake yi ana fakewa da guzuma ne a harbikar sana amma ba wai annabin ake nufi ba ba wai annabin ake nufi ba shi yasa suna tafiya wanda ya zo a baya in na gaba ya zo sai ya shafe shi da dai duk wanda ka samu tijjani zaka ji an ce amma yanzu an shafe batun tijjani an wuce yayin sa yanzu ana batun shehu ne in yasi to wasu manyan in suka tafi shi ma in yasin za a manta da shi amma mu a wajen mu musulmai ahlussunna har yanzu Abubakar Siddiq shine a sama in ka cire annabawan Allah Umar bin Khattab ne bi masa Uthman da Ali suna biyo shi a baya ba ran da za a canza ba zai taba canzuwa ba har abada to saboda haka shi addinin Allah mafiya yawan mutane suna dauka addini kawai dan ganin dama ne kawai yanda mutum ya ga dama shikenan zai musamman mata kuna da son biki Haka jiwata ta ce ni ba na yi amma ina zuwa kallo. Ita wai ba ta yi amma tana zuwa kallo. To menene aka yi? An kitin buri. Ha? Duka ba bambanci yayi. Duka ba bambanci. Da mai zuwa yi da dan kallo me bambancin su? In kina tsaye a nan titin sai kika ganin nan sun gama wucewa me ake yi? Ya kara gaba. In na can suka kara wucewa sai ya kara gaba. To ki ma miki zagaye kika ke mai. Duka ɗaya ne. Sannan wanda yake yi shi in tawagarsa suka wuce bai ma waiwayo ba ya tafi abin sa. Kai kuma kin tsaya shi tawaga kusan 10 ko 20 da sun wuce a gaban ki. To me kika yi kenan? Shi addini ba a masa compromising. Ba a yin shi a cikin addini. Ko kuma wai din saboda kawata tana yi kar ta ce ban kyauta mata ba. Zan je kallo. Ko kuma din saboda kawata tana yi kar ta ce ban kyauta mata ba, ba zan faɗi gaskiya ba, ba a haka. Ko wani aboki na kar ya ce ban kyauta mai ba. Ko kuma saboda kar wani ya ce daga yau na daina sauraron karatunka. Ko daga yau na daina zuwa gidanku, daga yau na daina mu'amala da ke. Shi addini a mutum yana fitowa ne a hakikanin yaya yake. Haka nake ni ahlus sunna ne eh. To ba canji, ba ba raba kafa. To abinda bai zuwa Qur'ani da hadisi ba babu ne babu shi. Wanda ita ce aqida mai kyau. Kuma ita ce aqidan da ya wajaba akan ku dukan ku daura iyayenku akai. Ita ce aqidan da ya wajaba duka. Amma wata zaka ji ta ce ni bana yi bana zuwa baban sa ma baya yi baya zuwa amma shi ya zama zakka. Haki ga mu Allah ya zama zakka yi. Ya nuna wannan a ce wai wannan shine zakkan gidanmu. Aki ma Allah bayanin cewa wannan shine zakkan gidanku. Ina ce Allah ya zakka ya baki shi. Ya yi mishi bayani. Saboda haka wannan duka baya cikin addinin musulunci. Bai cikin addini wanda aka haife shi shikenan an riga an wuce ran da aka haife shi an tafi ken. Amma batun a ce mun rike ranan haihuwanka. Duk sanda shekara ta zagayo wai za a zo a yi biki. Na tunawa da ranar haihuwan wani. Wani fa ko bayan ya mutu wai jikokinsa suna mai baddi. Ya fa riga ya mutu. ƴaƴan su suna masa baddi. Ya mutu. Yana can yana girban abin da ya shuka. Su kuma suna nawa suna mai baddi. Maimakon su duƙufa wajen yi mishi addu'a. Su duƙufa wajen yi mar addu'a. Inda za a ce yau wane ya mutu ranar mutuwansa ta zagayo an zo an hado an zauna an dafo shinkafa da wake da nama da lemo ana ci ana mulla ana tadi don Allah ana ina za a yi addu'a kai na za a yi addu'a wani dama rabon shi da gamuwa da irin wannan abincin ya manta kullun yana fama ni da kalta kafura yau kuma gashi nan ya zo ya samu shinkafa da wake mai kyau da miya da kaza da lemo shi ne ruwansa da addu'a ba ruwansa da batun addu'a shi damuwansa yaushe shekara za ta sake zagayowa sake gamuwa da irin wannan amma a yi ma alhaji addu'a Allah ya ji kansa wannan can ta matse masa shi ba ruwansa to ƴaƴan shi da ya haifa ma ba su mar addu'a ba ƴaƴan shi da ya faɗin ma ba su mar addu'a ba mutum ya mutu ko zuwa zagayowa ana bakin cikin ranar mutuwansa wa ya sa ku wannan ba wanda ya sa ku wannan ko a cikin gida a dauko ana Allah sarki baba yau shekaransa 5 da mutuwa ai ta yada hotunansa a social media yau shekaran baba na 5 da mutuwa duka wannan babu shi a addini addu'a kawai ake yi mishi abinda ake kenan addu'a in yayi aikin alkhairi a roka masa Allah ya karba inda yayi na banza Allah ya haife masa wannan shine abin da ake bukata amma ai ba ku zama ƴaƴa na gari ba uba ya mutu ku ba ku masa addu'a ba ranan zagayowansa kun tara jama'a kun dafa musu shinkafa da wake to me ake mutuwan murnan mutuwansa ake kenan ana murnan mutuwansa kenan wannan babu shi a cikin musulunci haka mu yanzu musulmai mun bude kofa duka wannan al'adun yahudawan suna ta shigowa cikin mu suna ta shigowa cikin mu suna ta shigowa cikin mu malan ka ga ƴaƴan gidan talakawa ba su mallaki komai ba ba su ajiye komai ba ba abin da suka mallaka ci da kyar suke samu amma ana ta asusu wai saboda ranan zagayowar haihuwan wani ya kusa ana ta asusu kaga saurayi ubansa talaka uwarsa talaka ba ci ba sha a gidansu bai sai buhun shinkafa ko kwalin taliya ya kawo gidansu ba amma ya ajiye kudi saboda ya tara abokansa su zo su yi masa mulla da sunan wai suna masa baddi abokansa suna mai mulla a zo a tara samari da ƴan mata a sanya matsatsun wunduna da matsatsun kayayyaki a zo a yi tara yayi a yi ta kada kadi to a gama wannan wai a dawo kuma a ce wai ana so wai shekaru su yi albarka bayana su shekaru su yi albarka in ka tsaye da yaron nan yau shekaran ka 25 24 da 3 a cikin izu Qur'ani izu 60 guda nawa ka iya babu sai dai wanda yake ji ana yi tun yana yarinta amma wanda ya zauna ya dukufa ya koya a gaban malami babu shi babu shi amma har uwan ma za ta iya fadi wacce ku daga mata kafa kun san yau kawarta tana baddi wai yau suna biki suna cikin hidima kawarta tana baddi ko ana baddin saurayin ta ne saboda haka ga ta nan yanzu ya bata kudi za ta zo gida ta dafa shinkafa ta soye dankali ta soye doya a zuba a kuloli a dauka a fita da shi iya rabon mutanen gidan shine kanshi da hade yawo su iya rabon su kenan wacce ya naga sai kai komo take wallahi ka san wai yau ranan zagayowar haihuwan saurayin ta ne wannan bola kenan cikin iyaye kana neman bola an ka samu wannan uwan to ka shafa fatiha duk in an gama wannan duka in an gama wannan so ake kuma ƴaƴan nan su yi albarka in ta ga wani yaro da iyayensa suka tsayu a kansa ya karanci alkur'ani tana fatan Allah ya sa ɗana ya zama irinsa ba zai yiwu bai bai yiwuwa ba taɓa samun wanda ya taso a kan kiɗa kuma kiɗan ya dawo haddin ƙur'ani ba har sai ya canza ya koma hanya madaidaiciya sai ya canza ya koma hanya madaidaiciya kuma kin tafi kin bar waɗannan ƴaƴan duk abin da suka aikata a duniya kina kabari za a daga ki a nuna miki ga ƴaƴanki can wannan ɗankin da kika ɗora shi akan tarbiyyan birthday tun yana shekara 7 yanzu ga shekaransa 30 ga ki a kabari ki kuma ga can ya tara ƴan mata suna rawa haka za a ɗauko hoton holding a nuna miki shi ga ɗanki nan yana rawa da ƴan mata haka za a ɗauko a nuna miki abinda kuma za a zo duk wanda ya kalli wannan abin da ya ce ta wannan ina iyayen da suka haifi waɗannan yaran Allah ya wadarar su sai kuma kina can kina kwance tsinuwa yana ta biyo kanki yana ta isowa kanki haka za a ɗauko a nuna miki su ba su san rufa rufa ba duk ba su san wannan ba abinda ƴaƴan suke yi haka za a nuna miki abinda kika ɗora su a kai na tarbiyya in tarbiyya ce ta alkhairi yaro ya koyi sallah da karatun Qur'ani shekara 7, 8, 9 tun kina raye yanzu kin mutu za a nuna miki ga yaron ki can yana neman cin sallah ga yaron ki can yana jan baki ga yaron ki can yana tafsirin Qur'ani ga ɗan ki can yana karantar da Qur'ani duka za a ɗauko a nuna miki shi za a ɗauko a nuna miki shi yanzu abinda ya rage a gare ki shine sai ki duba ki ga cikin waɗannan hanyoyi guda biyu cikin waɗannan faifayi guda biyu da mai kyau da mara kyau wanne nake so a nuna min yana cikin kabarina to irin wanda kike fatan ki gani a cikin kabari to akan shi ake ɗaura ƴaƴa akan shi ake ɗaura ƴaƴa saboda ko duniya ne suna kallon ƴaƴanki ne da fuskan yadda kike irin yadda ƴaƴanki suke ana kallon su to za a fara hararo ga yadda uwarsu take duk inda ga ƴaƴanki a nagaltattu ko mutanen banza ana ganin su kawai abinda zai zo kwakwalwar mai tunani shine waɗannan ƴaƴan irin yadda suke nan to haka mahaifiyarsu take kuma wannan shine fitira mai kyau shine tunani mai kyau ya kamata duk da ya zama photocopy ne na mahaifiyarsa, ya kamata da ya zama photocopy ne na mahaifiyarsa. Watansa tara a cikin ta, shekara biyu tana shayar da shi, yana zama kan cinyanta, tana goya shi a baya, ta rike shi a kafada, ta bashi mama ya sha. Duka wannan yana da alaka da ita, har girman sa daga jikinta yake fitowa, komai nashi. Nan ne wajen samun nutsuwansa, nan ne wajen samun kwanciyar hankalinsa. To dabi'u da halaye su kuma suna naso, suna tashi daga jikin uwa su koma kan ɗa. Saboda haka abinda ya kamata kenan ya fi dacewa da hankali shine ya zama duk da ya zama kalan mahaifiyarsa. Kalan mahaifiyarsa, in an gan shi a ce wani, kawai daga ganinsa mahaifiyarsa mutumiyar kirki ce. Ko in an gan shi kawai abinda za a ce wani, kalle yadda yake, to kar ma ka tambaya ya mahaifiyarsa take. Saboda mutumiyar banza ce. Saboda Allah ya faɗa, wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi idni rabbi wallazi khabutha la yakhruju illa nakida. Allah ya faɗi ya ce, gari mai kyau, ƙasa mai kyau, iyaye tsaftatattu suna fitar da tsuronsu ne tsaftatattu da izinin Allah. Sai Allah ya ce wallazi khabutha, amma duk wanda ya lalace, ƙasar da ta lalace, iyayen da suka lalace, uwar da ta lalace, uban da ya lalace, la yakhruju illa nakida, ba su fitar da komai sai gurɓatacce. In uwa ta zama ta gari, to ƴaƴanta za su zama nagari. In ta zama gurɓatacciya, haka ƴaƴanta za su zama. Sai dai in Allah ya so ya nuna ikonsa, sai ya fidda rayayye daga matacce, ko ya fidda matacce daga rayayye. To don haka a takaice wannan hadisin yana nuna mana musulunci bai gan bai koyar da mu ware wata rana guda a shekara da sunan ranar murna ko ranar bakin ciki ba. Addinin musulunci bai koyar da mu wannan ba. Abin da ya kamata shine in haihuwa ne, to shi mutum ya yi ƙoƙari haihuwarsa ta zama riba ga iyayensa da kuma al'umma. In mutuwa ce, ya yi ƙoƙari kafin ya mutu ya bar abin da za a tuna da shi, a zo a yi masa addu'a, a roƙa masa Allah maɗaukakin sarki ya gafarta masa. Wannan shi ne abin da ya kamata. Yanzu kullum duk sati muna zuwa mu yi darasi a nan a gidan nan. Duk Ramadan ana tafsirin azumi a gidan nan. Wannan mai gidan sa ta faɓa balewa, bai buƙatar sai mun ware wata rana guda wai saboda bakin cikin mutuwansa. Bai buƙatar haka. Ko da ana yi a ƙasa bai kamata ba. Ko da ƙasa ta ware wannan ranar, to babu shi bai kamata ba. Bai buƙatar haka. Abin da ya bari na hanyar da ladan za ta dinga isa zuwa gare shi, ya isa. Ya isa. Ko da bai gina wajen nan a zo a yi karatu ba, amma zuriyan da ya bari da ruhin karatu, inda zukatansu gurɓatattu ne, da ba mu samu damar zama mu yi karatun nan ba. Ko da mun zauna zai zama cikin ɓacin zuciya da ɓacin rai. To wannan hanyar kaɗai ta ishe shi, a yi mishi addu'a kullum an zo, a yi mishi addu'a, roƙa mishi gafaran Allah, wannan ya ishe shi. Amma ba yi buƙatar sai an ware wata rana guda a ce ran yaushe ya mutu. To wannan duk wannan ranar a zo a yi baƙin ciki, in wannan date ɗin ya zagayo da ranar karatu, ba karatu. Saboda baƙin cikin mutuwansa, duk ba yi buƙatar wannan. Ba yi buƙata. Sheikh Jafar Mahmud Adam da ya rasu kullum ana jin sautinsa. Sheikh Albani kullum ana jin sautinsa. Sheikh Abubakar Mahmud Gumi duk kullum sautinsu yana tashi a cikin mutane. Sheikh Abubakar Giro Argungu kullum ana jin sautukansu. To yanzu ba su buƙatar sai an zo an ware wata rana wai don baƙin cikin mutuwansu, ba su buƙatar wannan. Zallan abin da suka yi na alheri, wannan ya ji tafsirin Malam Jafar da ce kai Allah ya ji kan malam, wannan ya ji wa'azin Malam Albani ce Allah ya ji kan malam, wannan kadai ya ishe su. Wannan ya ishe su. Kamar yadda in tsiya mutum ya kafa, zallan tuna shi da za a yi a ce Allah wadaran wannan, don Allah ku bashi a haka, ba sai kun ƙara mai bala'i ba. Ba sai an sake ware wata rana guda wai don baƙin cikin mutuwansa ko mullan wane ne ɗinsa ba. Wannan zallan bala'in da ya bari ana Allah wadaran wani, an yadda ƙwallon mangoro an huta da kuda, wannan kada ya ishe shi masifa. Kada ƙara masa wani. Kada ƙara mar wani. Amma yanzu wai wannan shine waye ba. Har gidan da ba ƴan bokon ma, su ma suna so su fito, su ma a duniya a gansu a cikin anguwa, su ma wayayyu ne. Suna so a ga cewa su ma sun waye. Gidan da babu bokon ma, har yadda tijiyar da ta kusa wucewa ita ma. ita ma ta san cewa ta leka ta kusa tafiya ta gamsu ai wannan abu ne wanda yake a fili koda shekaru ake lissafawa a mutu wanda ya shekara 70 da wani abu ai wallahi ya san ya kusa tafiya balle ba shekaru ake lissafawa bai dan shekara 10 na mutuwa shekara 5 shekara kaza duka amma wanda har Allah ya bar shi ya kai shekara 60 70 to ya san cewa wallahi yana jiran ajali ne yau ko gobe ya sani yau ko gobe to amma a haka ita wai za ta fito yanzu ita ma ta fito ta sanya wani leshi ta fito ita ma ana daukan ta hoto ta riƙo hannun yaro ita ma wai tsohuwar zamani ce ita ma tsohuwar zamani ce ana tana so a gane cewa ita ma tsohuwa ce amma updated wato zamani bai tafiya bata a baya ba tana tafiya da zamani yadda ya kamata Allah ya kiyaye Allah ya sa mu dace abinda muka faɗa dai Allah ya ba mu ladan inda muka yi kuskure Allah ya yafe mana wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم ردنا إليك ردا جميلا برحمتك يا عزيز يا غفار يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آمين.